Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Talata babban hafsan sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Burutai, ya kaddamar da taron karawa wasu sojojin Najeriya girma a birnin tarayya Abuja. Muna kuma dauke da rahoto akan gangamin da wasu 'yan Afirka mazauna nan Amurka suka yi a birnin New York yau Talata. Dan yantar da halin da wasu 'yan cirani daga kasashen Afirka ke ciki a kasar Libya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin waɗanne irin matakai ne kuke gani gwamnatocin kasashen Afirka ya kamata su dauka dan ceto waɗannan 'yan ciranin na Afirka da suka makale a kasar Libya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya kan rikicin Siriya, Stephen de Mistura, ya ce duk da damuwar da ake da ita game da tashin hankali a baya-bayan nan, ya yi imani da cewa lokacin daidaitawa ya zo a yayin da yake shirin kaddamar da sabon zagayen tattaunawar neman zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen yakin kusan shekaru 7. Yau Talata aka shirya fara tattaunawar a Geneva ƙarƙashin jagorancin Majalisar Dinkin Duniya, wadda za ta zamo ta 8 da aka gudanar tun shekarar 2012. Zaman da aka shayi a baya yana wargajewa a saboda gardama tsakanin gwamnatin Siriya da tawagar 'yan tawaye, ciki har da batun ko ya kamata shugaba Bashar al-Assad ya ci gaba da zama akan kujerarsa. Da alamun har yanzu bangarorin biyu suna wannan matsayin na baya a sa'ilin da jagoran tawagar 'yan ta'adda 'yan adawan Nasir Harari ya faɗa wa 'yan jarida jiya Litinin cewa gurinsu a wannan taro shine tabbatar da cewa shugaba Assad baya kan mulki a duk lokacin da aka kaddamar da gwamnatin wucin gadi a ƙasar. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Alexandra Velushi ta faɗa a yau cewa har yanzu tawagar gwamnatin Siriya bata isau taron ba, amma tana shirin zuwa gobe Laraba.
Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani samfarin makami mai linzamin da ba a san irinsa ba yau Talata. An ambaci jami'an sojan Koriya ta Kudu suna faɗin cewa an cilla makaman mai linzami zuwa gabas, kuma hukumomin ƙasar tare da haɗin kan rundunar sojojin Amurka suna nazarin cilla wannan makaman. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka, Colonel Robert Manin, ya ce mun ga alamun an cilla makami mai linzami daga Koriya ta Arewa. Za mu samar da ƙarin bayani idan mun tattara shi, in ji shi. Wani jami'in leƙen asirin Amurka ya faɗa wa Murya Amurka cewa Amurka ba ta yi mamakin wannan lamarin ba. An shirya shugaba Donald Trump zai yi magana daga fadarsa ta White House da misalin ƙarfe 9 na dare agogon Najeriya. Tun da fari, mai magana da yawun fadar ta White House a cikin wani saƙo na Twitter ta faɗi cewa an sanar da shugabannin abin da ke faruwa tun ma kafin makamin mai linzami ya faɗo ƙasa.
Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. An rantsar da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta a yau Talata don fara sabon wa'adi bayan yakin neman zaɓe da ya rarraba kawuna. Kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaɓen farko da aka yi da kuma ƙauracewa zaɓen da 'yan hamayya suka yi. Mutane 60,000 ne suka cika makil a dandalin taro na ƙasa da ake kira Kasarani domin bikin rantsar da shugaba Kenyatta. Kafin a fara bikin, sai da ƴan sanda suka harba barkonan tsohuwa domin samun nutsuwar mutane masu yawa da ke waje waɗanda suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin dandalin. Hakan nan sai da ƴan sanda suka yi amfani da barkonon mai sa hawaye a wani bangaren babban birnin inda magoya bayan madugun ƴan adawa Raila Odinga suka nemi yin gangami domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a arangamomi da jami'an tsaro a lokacin zaben ƙasar Kenyatta. Ya lashe zaben da aka yi cikin watan Agusta da ya gabata, amma kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben saboda magudi a yadda aka hada alƙaluman sakamakon zaben. Odinga bai tsaya takara ba a lokacin da aka sake gudanar da zaben ba, kuma ya umarci magoya bayansa da su ƙaurace wa zaben saboda a cewarsa zaben shirme ne kawai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne aka yi bikin ƙarawa wasu sojojin Najeriya girma a birnin Tarayya Abuja saboda irin hazaƙar da suka nuna wajen yaƙi da ƴan ƙungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda na da ƙarin bayani.
Maiduguri and this Borno itself, itself
bank. Jawabin babban hafsan soja ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Burateke dan a lokacin da ake kaddamar da bikin ƙara wasu general na soja har su 45 girma daga makamin Brigadier General zuwa Major General da gudanar a garin Maiduguri. Babban hafsan sojan ya ce yanzu haka babu wata matsala a garin Maiduguri da kuma jihar Borno, da haka ne ma suka ga ya dace su gudanar da wannan taro a garin Maiduguri da ta nuna wa jama'a cewa an samu zaman lafiya mai dorewa a wannan yanki. Yace zaman lafiya ya dawo wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya, don haka kar jama'a su damu da irin matsalolin da ake samu ko kuma za a iya samu. Don shekara biyu da suka gabata a wannan wurin yanayin wani abu ne na daban, ba a ma iya zuwa wasu wuraren da ma suke nan kusa-kusa da garin Maiduguri. Ina tabbatar muku cewa zaman lafiya ya dawo, kuma za mu iya namu kokari mu ga cewa mun jaddada wannan zaman lafiya da muka cimma. General Butan ya kuma jinjinawa ɗaya daga cikin jami'an sojan da suka samu wannan ƙarin girma zuwa Major General ɗin, wanda kuma Allah ya ware suwa da ake kira Brigadier General B.A. Raji. Yace Brigadier General B.A. Raji wanda aka ƙara wa mukamin Major General shi ne aka baiwa 29 Brigade, wanda wannan namijin kokari nasa tare da sauran jami'an sojan ne ya ba su dama har suka sake kwato 'yan kwaton 'yan ƙungiyar Boko Haram da ke garin Alagarno.
Nigeria will always remain our president. And we all must be 100% committed.
Yace Najeriya ci gaba da kasancewa yankinmu, kuma dole ne mu ga cewa mun kare yankinmu 100%. General Bulatan ya kuma taya waɗannan mutanen murna da kuma jinjina musu game da namijin kokari da suke yi wajen wadatar zaman lafiya a wannan ƙasa. Ya kuma ja hankulan sauran jami'an sojan yana mil cewa ce sauran ku da ba samu wannan ƙarin girma ba, kada su yi ƙasa a gure wajen gudanar da aikinsu, amma su ɗauka cewa wannan wata sabuwar ƙalubale ne da ya sa su ƙara ƙaimi wajen gudanar da aikinsu. Yace kamar yadda muka sani, yaƙi da ta'addanci abu ne mai wuyan gaske, don haka dole ne mu haɗa hannu wuri guda don tabbatar da cewa mun ruguza su baki ɗaya. Shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya taya waɗannan sabbin jaral-jaral na sojan murna. Gwamnan wanda sakataren gwamnatin jihar Borno Alhaji Usman Jidda Shehu wakilta ya ce waɗannan jami'an soja sun yi namijin ƙoƙari wajen sadaukar da rayukansu da tabbatar da cewa sun samar da zaman lafiya a wannan yanki. Ya ce ina da tabbacin cewa wannan shi ne Kano na farko da aka ƙarawa irin waɗannan jami'an soja girma haka, musamman ma manyan jami'an soja zuwa mukamin janar-janar, wanda ke nuna da cewa sun cancanci wannan ƙarin girma saboda irin namijin ƙoƙari da suka nuna wajen kare Najeriya. An dai makalawa sabbin waɗannan Major General ɗin dukkanin mukaminsu ɗaya bayan ɗaya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda. A nan Amurka kuwa duk da sanyin da aka yi a birnin New York yau Talata, ɗaruruwan 'yan Afirka da ke zama a nan Amurka sun yi wani taron gangami a wajen ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya, inda shugabannin al'ummomin Afirka a nan Amurka daban-daban suka yi jawabi na jan hankalin majalisar a kan ta ɗauki mataki game da 'yanci ranar da ke ƙasar Libya. Abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin New York.
Stop slavery in Libya.
Africans are not for sale.
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 Stop slavery in Libya.
Stop slavery in Libya.
Stop slavery in Libya.
Mahalartan taron gangami da 'yan Afirka mazauna birnin New York suka gudanar kenan a gaban ofishin jakadancin ƙasar Libya da ke Majalisar Ɗinkin Duniya a kan tuhumar sayar da baƙaƙen fatar Afirka a matsayin bayi a can ƙasar ta Libya. Taron gangamin na awa uku da aka gudanar a birnin hada-hada na New York na Downtown Manhattan ya samu halartan galibin 'yan Afirka, kana shugabanninsu sun yi jawabai a wurin taron.
We are here to demand respect. We are here to demand people to assume their humanity. We have nothing against the Libyan community or people. We are demanding those who are accountable of breaking the Libyan country.
Wannan mai jawabin yana cewa muna nan ne, muna kira ga hukumomin Libya su mutunta mutanen mu. Muna kira a mutunta bil'adama, ba ma kiyayyar ƙasar Libya ko 'ya'yanta, amma kuma muna buƙatar shugabannin Libya su kawo ƙarshen wannan mummunar aƙidan. Wannan mai jawabi ko cewa yayi, mu a nan New York muna mutunta bil'adama, muna girmama kowa, amma 'yan uwana maza da mata, wannan girmamawa da mutuntawa da muke yi a nan yanzu ana ƙasa-ƙasa da su, ma mata ba a bar su a baya ba. Wata mai jawabi cewa ta yi,
in New York we value humanity, in New York we value honor. When in New York we value integrity, but ladies and gentlemen, those values are in jeopardy.
Mu a nan New York muna mutunta bil'adama, muna girmama kowa, amma 'yan uwana maza da mata, wannan girmamawa da mutuntawa da muke yi a nan yanzu ana ƙasa-ƙasa da su, ma mata ba a bar su a baya ba. Wata mai jawabi cewa ta yi,
we are demanding and we are calling on the president of Libya. We are demanding and calling for the United Nations to step out. We are calling.
Muna kira ga shugaban Libya, muna kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya su shiga cikin wannan lamari kuma su kawo ƙarshen wannan cin zali da ake yi wa baƙaƙen fatar Afirka. Muhammad Mada yana cikin shugabannin da suka shirya wannan taron gangamin.
Yau ya zama wato ran Talata, ranar aiki kuma lokacin aiki, kuma mun ga jama'a da dama wallahi sun bar aikin su sun zo saboda wannan. Sai shi alhamdulillah.
To menene ainihin sakon da kuke aika ma wa'annan hukumomi?
Sakon da muke aika musu shine, farko misali United Nations sun ce ya kamata su investigate, ya kamata su mu bari su make sure kaman sun investigate abin da ke tafiya.
Na biyu ciki su tabbatar da
haka nan ne. Na biyu kuma su make sure masu irin wannan aikin duk a kama su, a wato a kai su hukuma, a san yadda dai za a yi da su.
Shugabannin taron sun nuna cewa bayan wannan gangami akwai buƙatu da suke kokarin turawa ga manya-manyan hukumomi da ya kamata su duba a kawo ƙarshen wannan ta'annati da ake yi wa baƙaƙen fatan Afirka a ƙasar Libya. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ne kuke gani gwamnatocin ƙasashen Afirka ya kamata su ɗauka don ceto 'yanci ranar da ke 'yanci ranar ƙasashen Afirka da suka makale a ƙasar Libya. Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kebbi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Hajiya Maryam kina magana da dan Asaba mai fata ya wuri.
To mallan dan Asaba, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya kalau. To kamin in ce komai, ina so in yi kira ga al'umma kasar Libya da da cewa a kasar Libya akwai turawa ƴan America, akwai ƴan Faransa, akwai ƴan Ingila. Ƴan har gaskiya ne, to su ma waɗannan mutane su rike su a matsayin bayi. Idan kuma ba su yi haka ba, to muna kira ga gwamnatin kasar Libya da ta ɗauki matakin sakin ƴan uwanmu da ke ƙasan, domin ƴan Najeriya ba bayi ba ne. Kuma idan ba su ɗauki matakin sakin ƴan uwanmu ba, ina so in yi amfani da wannan dama, duk ƙasar da ɗan Libya yake a rike shi a matsayin bawa.
To mun gode Malam Ɗan Asabe Mai Fata. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Yahaya Muhammad mai shugaban karamar hukumar Rafi a jihar Neja, tarayyar Najeriya.
To Alhaji Yahaya, muna jin ka.
To a gaskiya wannan abun ta ce shi ne abin da ya wuce shekarun baya ake kafa fita ganin an kawar da wannan abu, amma yanzu ga shi ya dawo a Afirka, wai ana sayar da bayi kamar ana sayar da dabba. Muna kallon wannan abun a kan dukan gaskiya akwai tada hankali. Ya kamata ƙasashe, musamman shugabanninmu na Afirka, su gajanje a kan an hukunta irin waɗannan mutane ne wannan abu mara kirki mai ɓata suna na cikin Afirka. Ya an ɓata mana suna, an dawo da abu da ya wuce shekara 500 an dawo da shi. Wallahi wannan abin akwai sun ya Afirka, ya kamata a ɗauki mataki sosai. Kuma ɗan Najeriya ke sayan ɗan Najeriya a Libya, sai ta ce ana sayan dabbobi. Wannan abin sun ya ne ya ɗauke ne gaskiya. Na gode gidan Radio America.
To mun gode Alhaji Yahaya Muhammad. Mu yanzu kuma bari mu je Kaduna.
To Hajiya Madam Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, kuma ina kiranku daga Rarra Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, mene ne ra'ayinka?
To ra'ayina dai, ina farawa ga ɗaya ɗan uwan mai buga waya murna shi shugaba Iliyasu Garkin Daura da ya samu kazuwa na haihuwa, Allah ya raya. To kuma gaskiya shawaran da za mu bada shi ne cewa magana ta gaskiya, ya kamata lalle-lalle gwamnatin Kinga Najeriya da Nijar da Ghana su haɗa sojoji kawai. Don ni ƙasar Libya gai nike ba gwamnati halattacca, ƴan tawaye ne kawai. Kila mutanenmu suna hannun ƴan tawaye ne. Tun da za ki ga kamar ita America, idan mutumin ta ɗaya wani ƙasa ya maka ne, za ta tada jiragen sojoji ta je ta kwato shi, don ɗan ƙasanta ne, haƙƙinta ne ta kare shi. Mu ma nan dole ɗin sojojinmu na Afirka su haɗa kai su je gurin ƴan ta'addan nan, su kwato mana al'ummarmu kawai, su dawo mana da su gida. Da fatan za ku tashi shi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma bari mu je Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Bakano ne, amma dai ɗan Kaduna ne.
To muna jin ka.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musan Garo, yau kuma Kano ka koma?
Mun je Kano ne, mun je ɗan wani taro ne.
To madalla, mene ne ra'ayinka?
To alhamdulillah, wai madan daura tambayar nake, wai menene Alibiya wanda ya fi Najeriya?
Najeriya ana cinikin bayi.
Na gani a Facebook abin da ke bani haushi da bakin ciki. Wai ƴan Afirka suna tafiya suna zuwa Libya, ana wulakanta su, wani ana kara mai bindiga a kunne, ana janka a kafa, ana jaka a ƙasa, a kara ku a wani hall ku kusan ku 100, ana wulakanta ku kuna bi ta barauniyar hanya. Me suke su dawo garin su bari su zauna? Duk inda kake neman ka zauna lafiya, hankalinka kwance, gara ka dawo ƙasarka. Menene sai ka buɗa kan kuna zuwa Libyan nan? Ni ban ga amfanin wannan a wulakanta kai ba. Wannan wulakanta kai da ƙasƙantar da kai. To ya kamata mutanenmu su yi karatun tare su. In ka ɗan Najeriya ne ka dawo Najeriya, in ka ɗan Nijar ne ka dawo Nijar. Idan kai ɗan Afirka ta ina ne, ko ina kake, in san kamar ne kai, yi haƙuri ka zauna a ƙasarka ka baro, ka nemi arzikin da kake nema, kawai ce mu fita. Nawa ra'ayi kenan, a tashi lafiya Alhaji Musa Garo.
To mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Hello,
wa muke magana daga Taraba?
Kuna magana da Umaru mai kanti.
To Malam Umaru, mene ne ra'ayinka?
Ni ra'ayi na gaskiya, wannan abubuwan da ke faruwa a Libya nan ba kyau. Ba al'ada mai kyau bane.
To ina ka gano mafita?
Mafita kawai a san yadda za a taimaka sojoji su je su kwato mana ƴan uwanmu a dawo da su.
To mun gode Malam Umaru daga Taraba. Yanzu kuma bari mu je Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jello Garba, ina wasu ƙasar Najeriya, mai kula da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Bello Garba, muna jin ka, amma sai ka ɗan ɗaga murya.
Abubuwa da ake samu. dangane da irin wannan abubuwa da ake samu a kasar Libya ana sayar da musamman ma bayan Allah mutane kawar dabbobi. To gaskiya idan muka duba ba lahim a sukansu shugabanninmu suna da laihuka dai idan muka duba idan da an Afirka suna samun yadda suke so to kaga ba su tsallaka irin wannan kasashe. Haka kuma sukansu masu irin wannan muna kira gare su da su tsoron Allah su sani wa ɗan adam yana da daraja to bai kamata ba ana walakanta shi ana sayar da shi kamar cinikin bayi.
To mun gode Malam Bello Garba daga Kwara, yanzu kuma bari mu sake komawa Taraba.
Hello, ni ne Sadi Haruna daga Taraba State, Bantaje.
To Malam Sadi Haruna, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine na shugaba Buhari ya tura sojoji a Libya kuma a jakwasa ɗan Najeriya su dawo. Domin yanzu duniyar nan in kuna da karfi kuna karfin ku shine mafita kuro. Haka Amerika take yi.
To mun gode Sadi Haruna da wannan ra'ayi naka, yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da injiniya Lawal Dan Kolo Mabriya mai unguwa Dan Kolo Mabriya, karamar hukumar Mareja Bangi jihar Neja.
To injiniya, muna jin ka.
Wato alhaƙiƙanin gaskiya ai shi magana zuwa kirani wata ƙasa da wata ƙasa, ai wannan yarjejeniya ne ta Afirka gaba
ɗaya.
Ba wai don haka na faruwa ba a ce a'a me yasa ɗan Najeriya na zuwa wuri kaza yana zuwa wuri kaza, a wannan ba shi ne dalili ba. A ɓangaren ne abu ne wanda ya kasance dai idan abu ya faru shi ne da gwamnati su yi ƙoƙari su magance shi, shi ne kawai babban matsalar da kenan, ko ba gaskiya ba su sa ido su yi zama da shugabannin ƙasa. A ɗauki manyan matakan waɗanda za a magance wannan matsalar, shi ne kawai abin da ke samuwa.
To injiniya Lawal, mun gode da ra'ayinka, da fatan kuma wanda aka yi kiran domin su san ji. A nan za mu dakata, mun gode ga duk waɗanda suka kira mu. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na cewa ƙarfe 3:52 a nan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar, inda shugaban hukumar kwallon ƙafa na ƙasar cewa da Colonel Pele ya jagoranci wata gana da manema labarai a shekaran jiya, inda ya yi bayani dalla-dalla dangance da irin rawar ganin da ƙasar ta taka a wasannin kwallon ƙafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 da yawaka na ƙasar Indiya. Kasancewar Nijar ta samu matsayi na 13 a cikin duniya, a cewar shugaban hukumar kwallon kafar ta jamhuriyar Nijar, abin yabawa ne. Haka zalika ya yi bayani dangance da sabon fasalin da hukumar ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar za ta fullo da shi, albarkacin fafatawar wasannin kwallon kafa na rukuni na ɗaya na wannan kasar, inda shekarar bana rukuni na musamman na kwararrun kungiyoyin kwallon kafa yana ai wasannin rukuni na ɗaya da wasannin rukuni na biyu. Haka zalika kungiyoyi guda biyu da kamata su sauka a rukuni na biyu, ɗaya Espoir ta Zandar za ta ci gaba da kasance a rukuni na ɗaya, yayin da ɗaya daga cikin club ɗin jihar Doso zai kasancewa a rukuni na ɗaya, bayan ƙungiyoyi guda biyu da ke jayayya a wannan jiha sun buga. Za a tantance wanda cincinta ya tsaya a rukuni na ɗaya na wasannin kwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar. Shi ku mai horar da ƙungiyar kwallon ƙafa ta tarayyar Najeriya Gernot ya rattaba hannu domin ci gaba da horar da kungiyar kwallon kafa ta tarayyar Najeriya tsawon shekaru biyu masu zuwa. Shi dai ɗan ƙasar Jamus ɗin ya yi ƙoƙarin kan Najeriya zuwa wasannin kwallon kafa waɗanda za su kan a ƙasar Rasha a shekarar 2018. A cewar Amaju Binek, shugaban hukumar kwallon kafa na tarayyar Najeriya, ya yi aiki kamar yadda ya kamata. Shi dai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ɗan ƙasar Jamus Gernot Rakhra, ɗan shekaru 64 a duniya, ya kai Najeriya a wasannin duniya na shekarar 2018 tun cikin watan Oktoban da ya gabata.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga Maraɗi a jamhuriyar Nijar.
yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A tafiyar da yayi kwanan nan zuwa Sudan, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan ya jaddada kudirin Amurka na ci gaba da yin mu'amala da Sudan akan batutuwa da dama, ciki har da kare yancin addini da kuma kyautata kare sauran haƙoƙin bil'adam a Sudan. A watan Yuni na shekarar 2016, Sudan da Amurka sun kulla wani shirin mu'amala mai matakai biyar wanda ya buƙaci gwamnatin Sudan na farko kawo ƙarshen faɗan da ake yi a Darfur da yankuna biyu na jihohin Kordofan ta kudu da Nil al-Azraq, na biyu buɗe hanyoyin samar da kayan jin ƙai a duk faɗin Sudan, na uku dainayin katsalandan a cikin al'amuran Sudan ta kudu da kuma taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiyar yankin, na hudu ba da haɗin kai da ƙoƙarin yaƙi da ƙungiyar Lord Resistance Army, na biyar ƙarin haɗin kai tsakanin Amurka da Sudan wajen yaƙar ta'addanci. A kowane bangare, gwamnatin Sudan ta taka rawar gani, sakamakon haka Amurka ta janye wasu daga cikin takunkuman da ta kakaba wa Sudan. A cewar mataimakin sakataren harkokin waje Sullivan, aiwatar da shirin mu'amalar mai mataki biyar, matakin farko ne kawai a hanya mai tsaho da za a bi wajen maido da cikakkiyar hulɗa a tsakanin ƙasashenmu guda biyu. Kafin Sudan ta zama cikakkiyar abokiyar mu'amalar Amurka, dole ne ta nemi zaman lafiya a cikin iyakarta da kuma makotanta gami da ba da cikakken haɗin kai ga al'ummomin ƙasa da ƙasa domin ƙarfafa tsaro da ci gaban yankin gami da bin dokokin ƙasa da ƙasa, in ji mataimakin sakatare Sullivan. A shekaru masu zuwa, wani mataki da zai ƙarfafa dangantakar Amurka da Sudan zai zama wani ci gaba ta ɓangaren yadda Sudan ke kyautata haƙoƙin 'yan adam, musamman ma 'yancin addini. Mataimakin sakatare Sullivan ya ce, fahimtar bambance-bambancen addinai, mutuntawa da kuma kare 'yancin addinai da sauran haƙoƙin 'yan adam, idan gwamnati ta fifita wani addini guda ɗaya ko ƙabila ko kuma ƙungiya fiye da wasu, mummunan tashin hankali da sauyin ƙwaƙwalwa zai yi tasiri. Amurka ta yi kira ga Sudan da ta kare mambobin jam'iyyun adawa masu kare haƙƙin ɗan adam da kuma kafafen yaɗa labarai. Mataimakin sakatare Sullivan ya ce, muna yin kiran gaggawa ga gwamnati da ta ɗauki mataki akan waɗanda suka aikata cin zarafin al'umma. Amurka na fatan yin aiki tare da Sudan wajen ciyar da samar da zaman lafiya gaba da kuma ci gaban Sudan wacce ke mutunta haƙoƙin mutane da kowanne addini. Wannan shine sharhin da ke nuna ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin ƙasar Siriya, Stephen de Mistura, ya ce duk da damuwar da ake da ita game da tashin hankali a baya-bayan nan, ya yi imani da cewa lokacin daidaituwa ya zo a ƙasar Siriya. Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani samfurin makami mai linzami da ba a san irinsa ba a yau Talata. An rantsar da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta a yau Talata don fara sabon wa'adi bayan yaƙin neman zaɓe da yarrabe kawuna. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaban ƙasar Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore a yau Talata cikin rangadin da zai kai shi ƙasashe uku na Afirka. Cikin abubuwan da za a gudanar a yau Talata sun haɗu da jawabi ga ɗaliban jami'ai da kuma ganawa da 'yan Faransan da ke zama a Wagadugu. Cikin muhimmin batutuwan da zai fi mai da hankali a kai yayin wannan ziyara sun haɗa da batun tsaro da samar da ayyukan yi da muhalli da kuma batun 'yanci rani.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin maɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.